Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya da VOA Africa zango na 102.5 duka a jamhuriyar Niger sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Nazir Hausawa daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin mu na rana a yau 8 ga watan Mayu. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To a yau ne ake sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran dangane da makomar shirinta na kera makaman nukiliya. Majalisar Dokokin Kasar Armenia ta zaɓi madugun ƴan adawa Nikol Pashinyan ya zamo sabon firaministan ƙasar. Attorney General na jihar New York ya sauka daga kan aikinsa a yammacin jiya Litinin bayan da wasu mata hudu suka zarge shi da ci musu zarafi ta hanyar dukansu.
To kanin labaran kenan, bayan labaran duniya za ku ji yadda masana ke ganin yarjejeniyar harkokin noma da gwamnatocin Amurka da Najeriya suka cimma yadda za ta amfani talakawan Najeriya. Muna kuma da rahoto kan rufe asibitai masu zaman kansu da aka yi a waɗansu jihohi uku na jamhuriyar Nijar. Safinatu Sudangi za ta shigo da shirin na duki tsohon ciniki noma tushen arziki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masauraro assalamu alaikum. A yau ne ake sa ran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba da kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran dangane da makomar shirinta na kera makaman nukiliya ko kuma zai fitar da Amurka daga yarjejeniyar. Daman shugaban ya ɗibarwa kansa wa'adin har zuwa ranar Asabar don yanke wannan shawarar da har ila yau ta shafi matakan horaswar da manyan kasashen Turai da suka hada da ita Amurka da kuma Ingila da Faransa da Rasha da Jamus suka ɗauka a kan Iran don matsa mata lambar ta yi watsi da duk wani shirinta na neman makaman na ƙare dangi. Tuni dai Trump ya sanar da sha a shafinsa na Twitter cewa da misalin karfe 2 na rana agogon Amurka, misalin karfe 7 na yamma agogon Najeriya da Nijar, zai sanar da duniya matsayin da ya cimma. A halin yanzu kuma a farkon makon gobe ne za a dawo nan Washington DC a ci gaba da tattaunawa a kan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin China da Amurka. Sai dai masu bashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi a kan batun a tsakanin ɓangarorin biyu tun bayan haɗuwarsu ta farko. Wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin ƙasashen biyu ya yi girman da babu abin da zai hana su ƙara wa juna yawan haraji a kan kayan da suke shigarwa ƙasashen junansu. Kamar da takardun buƙatar Amurka a wannan zama ke nunawa, tawagar wakilan shugaba Donald Trump ba wai kawai sunan buƙaci China ta kawar da giɓin kasuwanci da ke tsakanin ƙasashen biyu na kimanin dala Amurka biliyan 200 daga yanzu zuwa shekarar 2020 kaɗai ba, a'a, har da buƙatar zaftare harajin kayayyaki da kuma rage rangwamen gwamnatin kan manyan kayan kimiyya. Ita kuma China so take Amurka ta daina tsoma baki ko nuna adawarta akan matsayin China a ƙungiyar 'yan kasuwa ta duniya, kuma ta buɗe ƙofar karɓar kayayyakin kimiyyar China da kamfanin gwamnatin Amurka ke son samu. Ƙarshen ta dai Majalisar Dokokin Ƙasar Armenia ta zaɓi madugun ƴan adawa Nikol Pashinyan ya zamo sabon firaministan ƙasar. A zaman da aka yi a yau Talata ne sabon firaministan ya lashe zaɓen da aka gudanar a majalisar da goyon bayan ƴan majalisa 59, yayin da abokan takararsa suka ƙarƙare da goyon bayan ƴan majalisa 42. Shi da Pashinyan shi ne ya jagoranci gangamin jama'a na zanga-zangar lumana da aka yi wa tsohon firaminista Sasa Gizyan bayan da aka zarge shi da ƙoƙarin yi wa kundin tsarin mulkin kwaskwarima don kada ya sauka daga kan karagar mulki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Attorney General na jihar New York ya sauka daga kan aikinsa a yammacin jiya Litinin bayan da wasu mata hudu suka zarge shi da ci musu zarafi ta hanyar dukansu. Eric Schneiderman na jam'iyyar Democrat ya kasance a kan wannan mukami tun shekarar 2010 kuma yana takarar yin tazarci. A jiya Litinin ne mujallar New Yorker ta rubuta bayanin waɗannan mata guda hudu da suka ce Schneiderman ya dake su ba tare da izininsu ba a lokacin da ya kwana da su. Schneiderman ya ba da bayanai da dama a inda yake ƙaryata wannan zargi na ya doki wani ko kuma yin lalata da mata ba tare da yardarsu ba. A bayanin da ya bayar na sauka daga kan makaminsa ya ce wannan zargi zai hana shi yin aikinsa kamar yadda ya kamata. Wata yarinya ba India yar shekaru 17 da haihuwa da aka cinnawa wuta bayan an yi mata fyaɗe na ci gaba da kokarin kasancewa a raye kwance a asibiti inda kusan kashi 50 cikin 100 na jikinta ya kone a cewar jami'an kiwon lafiya na India. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka kaiwa wannan yarinya fyaɗe jim kaɗan bayan da aka kai makamancin wannan hari kan wata yarinya ta biyu yar shekaru 16 da haihuwa wacce ita ma aka yi mata fyaɗe kuma aka kona ta har ta mutu. Dukkan waɗannan har-haren biyu sun faru a yanki ɗaya ne na ƙasar India da ake kira Jharkhand. Rahotanni sun nuna cewa wasu mutane hudu ne suka afkawa ita wannan matashiyar yar shekaru 16, kuma bayan da iyayenta suka kai ƙara an yanke musu tarar dalar Amurka 700, abinda ya fusata mutanen ƙarshenta suka koma suka afkawa gidan yarinyar har suka kashe ta.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu faro takun a Najeriya inda masu kula da lamura da sauran masana a fannoni daban-daban ke ci gaba da yin fashin faki dangane da yarjejeniyar cinikayyar amfanin gona tsakanin Najeriya da Amurka da shugabannin kasashen biyu suka cimma a yayin ziyarar shugaba Muhammadu Buhari. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya yi nazarin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Bayan albarkatun mai, ƙasar noma mai inganci ita ce abinda Najeriya kin ta kaho da shi ta fuskar tattalin arziki. A yayin ziyarar ta shugaba Buhari, shugaba Donald Trump ya buƙaci Najeriya ta buɗe kan iyakokinta ta yadda Amurka za ta samu sukunin safarar albarkatunta na noma zuwa kasuwannin Najeriya domin cinikayya. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke zaburar da 'yan ƙasar su tashi tsaye wajen rungumar noma domin wadata ƙasa da abinci. Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki ne a nan Kano, ya ce akwai buƙatar Najeriya ta yi taka tsantsan game da wannan yarjejeniya.
An juyo da hankalin manoma da tunaninsu na mutane mu koma harkar gona, saboda harkar mai a duniya tana sauka, kuma idan ka duba yadda mutane suke yawaita a Najeriya, mai kadai ba zai iya rike Najeriya ba. Ita kanta noman bayan an yi ta sai an samu masana'antu, kamar yadda China ta yi iya kokarinta ta gane cewa noma kurin ba zai iya rike jama'ar ta ba saboda yawan su, ta yi kokarin haɓaka masana'antunta wanda da shi take alfahari yanzu take shiga duniya. Matsalar da aka samu shine a Najeriya yanzu tunanin mutanen yana zuwa kan gona, to amma yanzu gwamnati ya rage inata ta yi iya kokarin da za ta yi ta samu wanda mutane waɗannan kayayyaki turakun da za su haɓaka noma. To kuma ɗaya daga cikin turken da zai haɓaka noma shine ya zamana cewa an samu wata kariya ta cewa kada kamfanonin ƙasashen waje su shigo da irin waɗannan kayan da za su ruguza namu ko su hana namu su yi wa. Sai Najeriya ta yi taka tsantsan saboda kada ƙudurinta na haɓaka noma da ciyar da kanta ya zamana cewa ya karye saboda wannan yarjejeniya da suka yi da Amerika.
Haka zalika Dr. Lawan Habib ya fayyace hanyoyi ko kuma matakan da Najeriya ya kamata ta ɗauka domin tabbatar da cin gajiyar wannan yarjejeniya.
Na ɗaya, ita ƙasar Najeriya ta san me take bukata, ta san me zai taimake ta ya taimaki al'ummarta, ta kuma tabbatar da cewa tana da abin da za ta bayar, kuma in ta abin da za a bata tana da yadda za ta yi. Misali, tana da yadda za ta buɗe Amerika ƙasarta ta kuma kokari cewa kai ai inda Amerika ta zo ita ta yi yadda manoma za su amfana, sannan kuma ta kawo hanyar da idan aka kawo abin da su ita kasar za ta amfana. Misali kamar masana'antu, i zamana Najeriya tana da wannan a hannunta, ana samun rashin amfani na yarjejeniya na yadda kun yi yarjejeniya ga abin da za a yi, amma kai daga ɓangarenka baka shirya wa kanka yadda za ka iya cin moriyar wannan amfanin wannan yarjejeniya ba. Ita kuma waccan ƙasa da ta zo sai da ta shirya yadda za ta ci amfanin mai yarjejeniya da kai, saboda haka sai ta samu biyan buƙatarta, kai kuma i zamana cewa a fita ka buƙatar ba ta biya ba.
Bayan ƙulla wannan yarjejeniya da Amurka, Najeriya ta ƙulla makamanciyarta da ƙasar China, inda ƙasashen biyu suka amince da amfani da kuɗaɗen juna ta fuskar kasuwanci da nufin sauƙaƙa hada-hadar cinikayya a tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Ƙasar noma, duniya mai To, batun da zamu so mu ji rayoyinku a kai kenan idan muka dawo a shirinmu na dare, yaya kuke ganin tasirin kasar China harkokin kasuwanci a Najeriya da suka hada da harkokin noma? To, bari kuma mu koma kan batun harkokin tsaro, inda kakakin Fadar Muhammadu Buhari, wato fadar gwamnati kenan, Garba Shehu, ya yi karin haske dangane da sabbin matakan tsaro da gwamnatin ke dauka.
Wannan lamura na kisan gilla da ake mutane ba su ji ba, ba su gani ba, ba gaira ba dalili, yana damun shugaban Muhammadu Buhari matuka, kuma ana daukan matakai da yawa a sassa daban-daban na kasar nan da abin ya shafa, irin jihohi kamar Plateau, jihar Kaduna, jihar Benue, Taraba, Adamawa, ana ta daukan matakai. Na baya-bayan nan shi ne wanda ya bada umarnin a kafa bataliyar soja a birnin Gwari. Banda haka, ɗan sanda suma su kafa wani sashi, wato na area command, wanda a ƙarƙashinsa za a samu wato gungu-gungu gurin data ɗan sandan ko ta kwana, wato mobile kamar kashi wanda za a saka su aiki a wurin.
Amma idan ka dubi irin bazuwar wannan artabun da kuma shekara wa shekaru da aka yi ana ta ɗaukar matakan da za su kawo wato ƙarshen wannan fitintinu, anya ba dabara ce a gano ba, ko kuwa an yi sakaci ne, ko kuwa a'a sai an kawo farmaki ne sannan ake kamar ɗaukar matakai ba ana hana su faruwa ba ne?
A'a, wannan abu ai matakan da ake ɗauka ba yau aka fara su ba. Kar ka manta cewa a farkon shekaran nan shugaban Muhammadu Buhari ya sa aka ɗaukaka brigade na soja da ke Sokoto ya zama cikakken runduna, banda bataliyar ɗan kota kwana waɗanda aka saka a Jamfara. An ɗauki matakan irin waɗannan a jihar Taraba, an kafa sansanoni da ƴan sanda da sojoji a wuraren da mutumin nan take. Haka jihar Benue, yanzu abubuwan kana ji sun ɗan fara da sauƙi. Duk ƙoƙarin da ake kai shi ne duk inda wannan fitina take tasowa a kai musu irin wannan ɗauki a yawaita jami'an tsaro, don ya zama na cewa ba wai farmaki ake kawo ma a jama'a ba, ya zama na cewa suna kusa.
To, amma yanzu ka bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya nuna ko ya kwatanta ko ya baiwa laifin wannan farmakin akan waɗansu mutane masu tada zaune tsaye kawai, ba wai banga bace ko kuma aikata laifukan da akan yi samu jefi-jefi. Idan ba ɗauki matakan gano waɗanda ke da hannu a ingiza wannan fitinar saboda su ci moriyar siyasa ba, ya za a yi kake gani a shawo kan matsalar akan kari?
A hankali muna tafi, kuma na tabbatar muka cewa an fara gano bakin zaren. Ai, ba da jimawa ba a 'yan kwanakin bayan nan an kama wasu 'yan siyasa a jihar Taraba, kuma 'yan sanda sun buga hotuna su bayyana wasu da aka ce ana neman su ruwa a Jallo ko a jihar Benue. Sati da ya wuce an fito gaban talabijin an nuna hotunan su, an ce Fulani ne, ga babu Hausa, babu Fulatanci, babu siffar ba Fulatanci, babu yaren Fulatanci a bakin su. Saboda haka wa'annan fituna ce ake fitowa da ita, kamar yadda mai girma sarkin Katsina ya faɗa, gwamnatin Buhari ne wasu suke so su kurkunta ta, kuma ta haka suke son.
Malam Garba Shehu kenan, kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, a tattauna da nayi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To, sai kuma Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka ba da sanarwar rufe wasu asibitoci masu zaman kansu waɗanda wasu ma'aikatan gwamnati suka buɗe ba akan ƙa'ida ba a jihohin da Magaram da Maradi Difa, a ci gaba da shirin tsaftace fannin kiwon lafiya. Ga rahoton da wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya aiko mana.
Binciken da wata tawagar inspektoci ta gudanar a watan jiya a wasu jihohi uku na nan Jamhuriyar Nijar ne ya gano wasu asibitoci masu zaman kansu da ke gudanar da aiki ba a kan ƙa'ida ba. Dalili kenan da hukumomi suka ɗauki matakin rufe waɗannan asibitoci, kamar yadda ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya shaidawa manema labarai.
Ka ɗauka zandera wata clinic wadda ake ce ma Awarki, akwai ƴan ka ɗauka jihar Difa, Kabini Medical Borno, kaga ita wannan ma'aikacin gwamnati ce. Ma'aikacin gwamnati shi ma wannan ma'aikacin gwamnati ne na zandar, kuma hospital zandar ke aiki. Akwai Kawar inda ake aihuwa, alhali ita wannan mace mai horaswa ce ta Ecole National ta Santa Fe ta zandar. Kaga kenan wanda ke bada tabi'a ta kwarai bai kamata ba a ce yayi abin da ya taka doka. Akwai wani ma bayani da mun ka samu, shi gudan lokacin da yake aiki cikin asibiti babba wanda yake aiki, yaga ɗan malati sun zo da sai ya ɗebe kaɗan, ya ce kin yin su je can. Kullum mutane na azama kansu tambaya wai me yasa yake haka nan ko da an kai bincike a shi asibitin mai tashi ci in ka doka maradi ita ma wannan kamar Salju Sonti wani ne dan kasar kamar ya zo budata ba cikin kaida ba yace clinic ka chinoise alhali shi ba dan cana bane dan kamaru ne kuma da yazo buda sai ya kai hina abubuwa ma wanda kai ko kabini wanda a da doctor ba ta yi ne to shi wannan ba liki da za a ka hukunci za a yi mishi daidai da wannan dokar da ya taka
a take wannan mataki ke fara aiki saboda haka hukumomi ke ƙara jan hankulan waɗanda za su kwatanta bijirewa umarnin da aka bayar
an ruhe sun ruhu ne waɗannan likitoci torar da mun kai zo wannan communique mun ka shaida musu an ruhe babu zancen budawa yau wanda duyi sake an ka iske wani yana aiki cikin wannan likita za a yi mai babban hukunci ka like shi ma za a
jami'an kare haƙƙin bil'adama irin su Salisu Ahmadu Naso Volonisher sun yaba da wannan mataki da suke kallonsa a matsayin wata hanyar kare jama'a daga fadawa cikin tarkon ma'aikatan bayan fage ko da yake akwai buƙatar ƙarfafa wannan mataki da wasu matakan na daban in ji shi
in kai sai yau Niger komai ya riga ya kuma kuɗi in ya zamanto dan a rasa su ne da gangan sai mu ce abin ba daidai bane ba amma in dan a kyautawa ƙasa ne kuma a kyautawa talaka sai mu ce eh lalle muna bayan wannan abin a yi shi bisa kan doka kuma da yanayin da talaka zai ji dadi
A shekarar 2017 gwamnatin Niger ta rufe wasu asibitoci masu zaman kansu sama da 100 da ke aiki ba akan ka'ida ba yayin da bayanan hukumomin kiwon lafiya ke cewa uku daga cikin waɗannan asibitoci sun sake budewa bayan da suka samu takardu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Dan ga da likitoci masu kulawa da lafiya masu kulawa
To bari mu rufe taskar hotunan namu a jihar Damagaram har yanzu a jamhuriyar Niger inda aka canza waɗansu farar hula ƴan gwagwarmaya kan tsadar rayuwa guda biyu da aka tsare a kurkuku na Damagaram ɗin wuri bayan zargin ɗaya daga cikinsu da rubuce-rubuce a gidan yari. Ga wakilinmu Tamar Abari a hirarsu da Ahmadu Dan Kori wani memban ƙungiya mai zaman kanta.
Abokanmu wannan wanda aka kama a gidan kasu aka ajiye su a nan garin Damagaram aka dauke su aka rarraba su daya aka shi magariya cewa da Yahaya Badmasi daya aka shi mata mai cewa da Sadat dukansu kuma coordinator ne na abin ga na MPCR da na Alternative Espace to a nan garin Damagaram Umar Abaisa da yasa aka hudda su aka kai su gidan kasu na mata mai da na magariya kin san lokacin da aka ajiye su a nan akwai wasu abubuwa da suka ika gani wanda bai kamata ba suka ika rubutawa to shi wannan shugaba na gidan kaso cewa da register ya kwace kai ya ce kuma ya ƙara matsatsi a cikin rike sun da ake yi a lokacin nan suka yi niyya za su yi yajin cin abinci to dan ka wannan abin yayi muhimmanci sosai shi yasa suka ce to bari su dauka su rarraba su kuma kin san da aka masu mutane suna da PP suna zuwa su kai musu ziyara wannan da PP'in da suke mutane suke zuwa sai kai layi maka hannan ka gane su shine yake ba mahukuntan gidan kaso da mahukunta ma waɗannan wanda suka kama su yake ba su tsoro
to kamar rubuce-rubucen da suke yi kaida ta yarda da shi ne
yo aida aka kai su gidan kaso ba a gindaya musu wata kaida ba kuma abin da ya kamata ma ba ma gidan kaso ba kowane guri ka shiga kowace ma'aikata akwai abin da ake cewa reglement interior cewa da dokoki wanda yake tahiyar da harkokin kaidodin gurin to su ba gaya musu ba kenan an ba gaya musu ba dole ne a matsayin su ne kungiyar hula din abin da suka ga wanda ya ci karo da ko kundin tsarin mulki ne ko kuma yanayin tahiya ta doka dole ne su ba sa yi magana ba tunda su ma yanka so ne ke na rubuta za su yi
a ganin kamar an taka doka
ai ba su bane za su tambaya doka ta cewa an kai mutun gidan kaso abin da aka fara mishi a gindaya mishi wannan doka kenan an baka san doka ba dole ne ka takata su ba gaya musu ba ba a ce ba an rubuta laifi ne ba wanda ya gaya musu reglement interior na gidan kaso kenan da haka dan sun yi wannan nibin tsamata ba sun taka doka tunda dokar da baka san ta ba doka bace ba wai aiki bane suka je suke yi ko su ta da su tunzura yan gidan kaso ko su ta sa su tashi su sai raba da zaman su a'a kaman yanzu an kai ni na gani ba abin da ake bincika kaida ba ai ba hutowa bane ka na babatu rubuta ne na cikin kayyana ba wannan gaya ba shi register yazo ya kwace kai
ko mi shi jagoran na gidan kaso yace muku
bi ce mana komai ba dan mu samu gare shi bai ba da dama ba
a daiwa shi na nemi jin ta bakin jagoran na gidan kaso na da magaran sai dai abin ya ci tara Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
duniyar da demokradiya muke ba ko fa gaskiya ba
To madalla kada a shafa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka binnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 11 da minti kusan 20 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safinatu Sada so dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A wannan makon na samu tattaunawa da wani matashin malami kuma likitan dabbobi dake koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Ga yadda tattaunawar tamu ta kasance. To assalamu alaikum, da wa nake magana?
Ina magana da Dr. Marzuk Abubakar. Ni malami ne kuma likitan dabbobi da ke aiki a sangayar likitancin dabbobi a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
Da kwai tambayoyin da muke da su doctor akan dabbobi saboda yadda ake kiwon dabbobi yanzu, zaka ga yanzu kiwon kaji da kifi yayi yawa wanda yawanci zaka ga wasu ma a gida suke kiwon kaji. To Dr. Marzu, kiwon kaji da ake a gida a ganin ka yana da wata fa'ida saboda kaman yadda suke kashi haka kuma kashin su na da wari, yana da wata fa'ida?
Fa'idar ba ta wuce sauki ga shi manomin, inda idan suna kusa da shi ba zai ci wahala wajen kula da su ba, sannan kuma za a iya haɗa abubuwa da dama tare da kiwon nasu. Ita kuma illar ta danganci harka ta lafiya, musamman idan ba a share wajen ana killace shi da sauransu. Asali ma dai gaskiya ita dabba, kiwon dabba musamman dabbar abinci, yawanci akan hana. Akwai kuma yawancin lokaci ma da ake su tsakanin gona da kuma inda mutane ke zaune. Amma dai gashi nan dai a ƙasar nan za ki ga mutane sukan aje dabbobin a tare da su. Idan har dole sai an ajiye a cikin gida, to akwai kuma matakai na kiwon lafiya da dole sai an tabbatar da su. Dole ba hakan aka so ba. Abin dai da aka fi so din shi ne kada a ajiye su inda mutanen suke zaune. Amma idan har sai an yi kamar yadda na faɗa, akwai matakai na kiwon lafiya da za a tabbatar domin kada su kajin da kuma kashinsu da illatar da jama'a.
To kaman yadda ake kiwon kaji yanzu, zaka ga masu kiwon kajin yawanci kawai suna yi ne kai tsaye, ba zuwa suke suna binciken likitoci ba, ko ba sanin yadda za su yi ma kiwon ya kamata su yi shi ba a zamanance. A zamanance ya kamata su yi kiwon?
Domin dai dalilika guda biyu, a koyaushe shi yin kiwo a zamanin nan kai zai kawo matsala saboda dalilika guda biyu. Na ɗaya dai ribar kanta da za ka samu idan har ba ka bi dabarun zamanin ba da kuma tsarurruka wanda ƙwararru suka sa ka a kai, ba dole ka cimma moriyar shi kansa kiwon yadda ya dace ba. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai matsaloli da za ka yi ta samu na cututtukan dabbobin da za ka yi ta samu, sannan kuma da akwai waɗanda ma za su iya shafar al'umma. Don haka a koyaushe akwai buƙatar shi mai sha'awar ya yi kiwo ko na kaji ne ko ma na menene, ya tuntuɓi ƙwararru ko dai malamin gona ko kuma likitan dabbobi domin a sa shi a tsarin da ya dace a yi. Kowace dabba da kika ganta akwai tsare-tsaren da take bukata, akwai sanar da bukatanta. Da idan har ba a samar mata su ba, ba dole a samu abin da ake so ba. Su waɗannan bukatun sun haɗa tun daga abincin da za ta ci, a kowane mataki dabba take akwai kalar abincin da ya dace ta ci, akwai gidan da za a ajiye ta, kalar ruwan da ya dace ta sha da kuma yawan da ya dace ta sha, haka dai da sauransu. Akwai kuma tsari ma na rigakafi wanda wata irin shi wanda ya ɗau abin ya yi taka haye ba tare da shawara ko kuma nazari ba, ba dole ya san waɗannan abubuwa ba. Banda kuma buƙatun dabbobin, shi wanda yake da sha'awar da ya kiwo akwai buƙatar shi ma ya kalli da ra'ayinsa. Za ki ga yawanci an gano cewa idan mutum yana yi abin da ya ɗan fi so a cikin ransa, abin yakan fi nasara. To wataƙila biyu da sai mutum ya duba ya ga a cikin dabbobin wacce ya fi so ko kuma wacce ta ammali da ita yake ba shi nishaɗi haka da sauransu. Zai dai abu ne ake yi na domin riba, amma a koyaushe idan mutum yana yin abin da yake a ransa ko kuma abin da yake ba shi nishaɗi, yawanci an fi nasara. Wataƙila idan za ki ga akwai wanda Allah ya saka masa son shanaye haka ma yana son kananan.
To idan muka koma maganar shi kuma kiwon kifi fa shi ma yana bukata a ce da kai malamin likitan dabbobi da ke kula da shi koko kawai mutum na iya kiwon kifi yadda ya kamata kuma shi ma da kai rigakafin da ake mishi. Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan makon sai a biyo mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Julie Rogers Gresham wadda ta hada mana sauti. Ni Safina ta Sada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To Safina dai ba ta nisa ba ga kadan daga cikin dimbin rayu da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Haruna Boda Inkaibu da Baba Ganna Alhaji Nucewa Chakan. Suka ce ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai kasar Burtaniya a yau domin hutu tare da duba lafiyar shi da likitocin shi za su yi. Muna fatan Allah ya sa a yi asa'a kuma ya dawo mana da shi da ƴan rakiyarsa gida lafiya amin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku ga wa jam'iyyar APC cewa ya kamata kallon sama fa ya ishi mai hankali ishara. Don haka kama dora da jam'iyyar ta yi a wasu sassan kasar nan a zabukan gundumomi abin Allah wadai ne kuma irin haka ne ya sa mu talakawa muka fatattaki PDP daga mulki daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka. Salam VOA Hausa. Kalaman batancin da gwamnatin jihar Kaduna yayi akan sanatocin jihar shi san bai dace ba ganin yadda hakan zai iya jawo tashin hankali a tsakanin magoya baya. Sako daga Sada Sa'idu Daura. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Abubakar Sadiq Belal da Khadija Abubakar Belal dukkansu a jihar Adamawa Najeriya. Suka ce salam VOA Hausa. Muna kira ga mai girma gwamnatin jihar mu ta Adamawa wato Bindau Umar Jibrila akan ya kamata ya gaggauta biyan kananan likitoci da ma'aikatan kananan hukumomi albashinsu na tsawon watanni sama da biyar saboda wallahi rashin biyan su haƙoƙinsu ya jefa rayuwarsu cikin wani hali na kuncin rayuwa. Da fatan mai girma gwamnati zai yi wani abu akan wannan lamarin.
Kafin mu karkare ga tashi muhimman kanin labarai.
A yau ne ake saran cewa shugaban Amurka Donald Trump zai yanke shawara akan ko Amurka za ta ci gaba kasancewa a cikin yarjejeniyar nan da manyan kasashen duniya suka kulla da Iran. Dangane da makomar shirinta na kera makaman nukiliya ko kuma zai fitar da Amurka daga yarjejeniyar. Daman shugaban ya ɗibarwa kansa wa'adin har zuwa ranar Asabar don yanke wannan shawara da har ila yau ta shafi matakan horaswar da manyan kasashen Turai da suka hada da ita kanta Amurka din da Ingila da Faransa da Rasha da kuma Jamus suka ɗauka akan Iran don matsa mata lambar ta yi watsi da duk wani shirinta na neman makaman na ƙare dangi. Tunda Trump ya bada sanarwa a shafinsa na Twitter cewa da misalin karfe 2 na rana agogon Amurka, misalin karfe 7 na yamma agogon Najeriya da Niger, zai sanar da duniya matsayin da ya cimma. A halin yanzu kuma a farkon makon gobe ne za a dawo nan Washington DC a ci gaba da tattaunawa akan yarjejeniyar kasuwanci tsakanin Amurka da China. Sai dai masu fashin baki sun ce akwai matsanancin bambancin ra'ayi kan batun a tsakanin bangarorin biyu tun bayan haduwar su ta farko. Wasu masana ma na ganin cewar bambancin da ke tsakanin kasashen biyu ya yi girman da babu abin da zai hana su ƙara wa juna yawan haraji akan yadda suke shigar da kaya a kasashensu.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku ji mu da shirinmu na ƙarshe a yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku kan tasirin ƙasar China a harkokin kasuwanci da Najeriya da suka haɗa da harkokin noma kamar kullum. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voa.hausa.com. Yanzu a madadin
Nazir Ahmad Hausawa
da ma ita wadda ta harhaɗa shirin Sa'ida da injiniyan Rob McLean Alheri ke muku fata alheri sai a dakace shirin yau da gobe.